بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 13 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekarar 1441 daidai da 12 ga watan September shekarar miladiya ta 2019. wannan shine darasi na 13 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya na al-imam shaykh al-islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الله وجهه غفر تامس بن تيمية يا رسول الشكرة تدري بقوي دا أشرند تقص باي هجر منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا دتاتي ناشي ينا كران تدموني فكهم مسلنشي غبادة آلو شوغبانشي دا قدالر و دا إرن الحكين دا الله سبحانه وتعالى يأرى وشوى غباني دا مبيع الله وجهه ساكم شاء خير. idan ba manta ba muna ta bibiyar sa inda yake mana darussa cikin babu da ke da alaka da rabon mukamai. kafin mu je nan, ina so na amfani wannan dama a madadin wannan majalisi namu mu mika ta'aziyya zuwa ga wani daga cikin makwabta na wannan masallaci wanda ajiya matarsa Allah ya mata rasuwa, wanda yake kira da suna Hawwa, matar malam ɗan Juma kenan. Allah ya kiyaye gafarta mata, Allah ya sa ta huta, ta rasu a sanadiyar haihuwa da ita da abin da ta haifa. Ubangiji Allah ya sa ta yi shahada, amma mutuwa wajen haihuwa na daga cikin nau'o'in kyakkyawar cikawa. baya ga nan, ina so na mika nasiha har ila yau zuwa ga maza waɗanda suke su ne waliyan galibin mata da suke rayuwa a cikin mutane, ma'ana iyaye da malamai da mazaje da yayi da sauran dattawa. A wannan rayuwa da muke ta yan shekarun nan, mata na Ahlus Sunna suke kiro wata bid'a, ita ce bid'ar halartar jana'iza. Inda yake jana'iza, idan aka ɗauko gawa aka fito da ita filin da za a yi sallah, sai ka ga mata da hijabai daga cikin gidan mutuwan da sauran makwabta wai sai su zo su ma su ja sahu a baya. tun abin yana yin kamar sabo a yan raba gaba gari tsakani da Allah. wannan bid'a ce, babu wannan a cikin sunna. mata ku tsoron Allah, ku dinne wannan abu. abinda aka ce shi ne ku tsaya a cikin gida. idan kuna son ku yi gawa sallah, kafin a fiddo ta za ku iya mata sallah abinda ya sawwaka ɗai-ɗai ɗinku, ko kuma a samu wata jajirtacciya ta yi muku limanci. duk wannan ya haramta. Aisha radiyallahu anha tana yin haka kamar yadda Bukhari ya ruwaito, har ma aka ratsa mata da gawa ta cikin masallaci, har wasu suka dinga surutu tana tuna musu cewa sun manta karatu. amma wai mata su fito su zo su ja sahu a bayan mazaje a wurin sallar jana'iza, a mai da wannan ya zama al'ada kullum ana yi. gaskiya saboda Allah babu wannan a sunna, kuma da haka ake kawo bid'o'i. wannan ko bid'a mu Ahlus Sunna ne muke da, haka ya kamata gaskiya saboda Allah a kula. waɗanda suke jagorori da masu faɗa a ji ya kamata su dinga tankiya a kai irin wannan abu. Allah ubangiji ya shi kyauta. a jiyan har ila yau bayan da muka je makabarta ta Dambo, sai muka tarar da wani yanayi mai ban tsoro da alhini sakamakon ruwan sama da aka yi ta yi marka-marka a waɗannan makonni da suka shige. wannan makabarta ruwa ya kwanta sosai a kan kaburbura, ya rubta da kaburbura masu yawa. kana ganin likafanin wasu gawawwaki, wasu kuma wanda suke daɗaɗɗu, kana ganin wa ƙasusuwa a filin Allah. aga wannan abu ne na ban takaici da matso, kuma wajibi ne akan al'umma su ɗauki mataki wajen gyara waɗannan abubuwa. shi ne sai ake faɗan cewa akwai wasu matasa masu ƙoƙari waɗanda suka bayar da kansu a matsayin 'yan agaji, duk ranar Lahadi suna zuwa awa biyu su je su rage aikin, kuma suna gayyatar kowa ya je ya taya su wannan aikin. wanda ba zai iya samun zuwa ba kuma yana iya aika da kayan aiki. ana neman kayan aiki tun daga kuɗaɗe da ƙasa da yashi da icce da sauransu, wanda za a yi waɗannan gyare-gyare. abin ya yi yawa sosai, ba irin yadda ka sani a shekarun baya ba ne, kusan kowace shekara ana samun wannan matsalolin. amma na bana gaskiya saboda Allah ya yawaita sosai. da kuma masana harkokin gine-gine suka ce in an zuba yashi ya fi zama fiye da ƙasa da ake ta dabawa. duk ƙasa in an zuba ta in aka sake yin ruwa za ta sake burmawa amma idan ya shiye aka zuba ya kwanta shikenan haka ɗan uwa musulmi mu taimaka domin gyaran makwantan mu da dindindin da makwantan iyayen mu da ɗan uwan mu da malaman mu da magabatan mu waɗanda suke kwance dubban ɗaruruwan al'umma a wannan wuri Allah ya yi shi sai mu koma cikin littafin as-siyasa shar'iyya a inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa qad dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala anna al-wilayata amanatun yajibu ada'uha fi mawadi'a mithlu ma taqaddama wa mithlu qawlihi li Abi Dharr radiyallahu anhu fi al-imarati allati hiya al-wilaya innaha amana wa innaha yawmul qiyamati khibyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalla bi alayhi fiha rawahu muslim ibn taymiyyah yace wa qaddalla sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama sunnar manzon allah sirra da amincin allah su kara tabbata a gare shi ta tabbatar da cewa ta yi nuni kai tsaye akan cewa ala annal wilaya cewa rabon muqami amana ce a wuyan shugaban da alhakin rabon muqamin yake a hannunsa yajibu ala wajibi ne a cika wannan amanar wanda Allah yake cewa yayi horo antu addul amanati ila ahli mun karanta wannan aya ana ta daddala akan ta fi mawadi'a a wurare daban-daban sunna ta kawo wannan bayani mislu ma taqaddama kamar abubuwan da suka gabata an ji wasu irin su wa mithlu qawlihi li Abi Dharr kama kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada wa Abu Dharr radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fil imarati a lokacin da ya nemi cewa a bashi shugabanci allati hiya alwilaya wanda wannan shugabancin da yake so a bashi nada shi ra'ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi innaha amanatu shugabancin nan amana ce wa innaha yawmul qiyamati khibyun wa nadama ranar alqiyama ko ta kasance wato a abin da khizyun tonan sili wa nadama da kuma abun da na sani illa man akhadha bi haqqiha babu wanda zai tsira daga wannan matsalolin sai wanda ya riko da ita bisa cancanta wa addalla bi alayhi biha bayan kuma ya cancanta yayi abin da ya kamata a ciki wannan hadisi muslim ya rawaito shi wannan hadisi akwai maganganu da yawa a kansa a takaice za mu yi shi na farko Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu babu laifi mu dan yi magana akan shi kadan kamar ina ambata a ranar cewa wasu da dama daga cikin sunayen da za su dinga bibiyarwa a cikin wannan littafi babu da idan mun yi magana akan su musamman ta fuskar alaƙar su da asalin karatu kamar da ranar muka dan yi itlala kankanuwa akan Umar dan Abdul Aziz wanda kuma insha Allah idan an ji gaba za mu samu gaba idan an sake ambatan sa mu sake musu bayanan ciki a ranar nake muku ishara akan littafi da nake karantawa a daidai lokacin gashinan al-khalifatu zain Umar bin Abdul Aziz ta'ali Abdul Aziz Sayyid Al-Ahl wala littafin gashi juz'i guda shafi 250 ya bi tarihohi da littafai ya tattara tarihin wannan bawan Allah Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu rahimahullahu Allah ya kara masa rahma littafi ne mai matukar daɗin karatu malamin yayi kokari kwarai da gaske Abu Dharr al-Ghifari sunan shi a bisa magana mafi shahara shine Jundub bin Junada an faɗi wasu maganganu waɗanda ba wannan ba ba mahallin asawaita akan su bane Jundub bin Junada ta al-Ghifari wanda aka fi sani da Abu Dharr yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita sama da guda 200 daga ciki akwai guda 100 da kamar 80 wanda Bukhari da Muslim sun rawaito shi akwai waɗanda Bukhari ya kaita da su kamar kwaya 2 akwai Muslim ya kaita da wasu kamar guda 19 ko 18 ko makamantan shi sahabi ne daga cikin manyan sahabbai a jahiliya ya kasance dan fashi wanda yake kwace ya tara hanya ya kwace kaya ko kuma ya tafi har garin ku ya je ya kwata da karfin siya kuma shi kadai yake wannan abu bai da mataimaka saboda karfin siya ga shi amma kuma da haka ya kasance baya bautar gunki a jahiliya wani irin ikon Allah baya bautar gunki amma kuma da fashi da haka sananne ne ana jin tsoron sa da yayi musulunta ya musulunta da wuri kwarai ana ganin kamar shine mutum na hudu ma ko na biyar da ya musulunta da yayin musulunta ya zo ya bayyana musuluncin shi a Ka'aba, Ka'aba kusa kashe shi. Kissa mashhuriya wanda Muslim ya fitar da ita mufassalan, Bukhari ma ya rawaito ta, a inda wato yace ma dan uwansa yaje yiye musu labarin abin da ke faruwa a Makka, an ce wani ya kawo sabon addini. Dan uwan ya zo ya yawo ya yawo ya koma babu bayani gamsashe, Abu Dharr ya taho da kansa. Yace sai da ya kwana da kwanaki bai ce kowa komai, kowa baya ce masa komai, yace baya cin komai sai ruwan zalza. Yace amma kuma sai da ya kiba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha da barun zalza ba amu komai. Wannan wata matsala ce da to almuhim shine da yazo daga baya ga murid sayyidina Ali, sayyidina Ali ya kai shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haye ke ce mishi ka biyo ni a baya, zan kai ka inda yake, idan naga wani wanda zai iya cutar da kai zan tsaya a gefe kamar ina gyara kakanni na, kuma kawai sai ka wuce ba ka a gane tare miki, dan an gane tare miki za cikin ka zai ga ba sai kai ce kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, manzo Allah ya ce mishi to amma ka koma garin ka jira sai musulunci yayi karfi sai ka shigo. Shi kuma ya ga ba zai iya hakura ba, dole sai ya musulunci yayi tun a karan farko. Da ka yana fitowa ya zo Ka'aba, kafirai sun gama taruwa ana tashan gaba da musulunci, kawai ya daga muryar shi ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Su ko suka ce da wa aka gama su, yace suka dinga duka na suka banna asume, aka yi daya aka yi biyu har kwana uku ana yin wannan dauki ba da shi. Sai da Abbas ya zai musu kashe ke cin ko kashe wannan mutumin, kun san kabilar su kuna bi ta cikin garuruwan su da dukiyoyin ba za ku kai labari. Sannan suka kare shi daga baya ta kuma garuruwan su yaje ci gaba da yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da'awa. Sai da manzo Allah ya hijira ya dawo Madina, sannan ya dawo da tarin mutane, kusan dukkan mutanen garin su sun musulunta a hannun shi, da kuma kusan rabin kabila aslam wanda makwabtan su shine annabi yake musu addu'a yana cewa ghafaru ghafara Allahu laha wa aslamu salama Allahu. Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da aka ya halarci dukkanin ya kuɗi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mashahid, sannan yaro sun ba zakira ta cutar da ni ba a shekara ta 100 shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gari ko wani kauye da ake cewa Arraba, tsakanin shi da su Muawiya da su sayyidina Usman akwai rigingimu da suka faru tsakankanin su da shi a bisa shugabancin da suka yi musamman Muawiya a kasar Sha. Zahabi ya zo yana tarihi wata magana mai muhimmanci bayan ya bayyana cewa ga matsayin shi a wajen ilimi da imani da gamdakatar da ruko da sunna, sai ya ce wa kana zakhmat jismi kattal bihiya, ya kasance karfan mutum ne mai cikakken gemu, wato alamar mazantaka ke mutum ne wanda yake mai ban tsoro ko ne ra'asan fi zuhud, shi shugaba ne a wajen gudun duniya wato baya san duniya, wa sidiki shugaba ne a wajen gaskiya, wal ilmi shugaba ne a wajen ilimi, wal amal da aiki da ilimi, qawwalan bil haqq wanda yake ya kai matuƙa wajen faɗan gaskiya, la ta'khudhu fi dhalika lawmatu la'in, baya jin tsoron zargin mai zargi akan faɗan gaskiya. Dama ku dole su kuma su kuma da a bisa dabi'a ya kamata ya zama jagora su mutane ga ƙarfin jiki ga ilimi wa zalahu basatan fil ilmi wal jism, ga faɗan gaskiya ga gudun abun duniya, kuma gani ga ilimi ga aiki da shi me yake nema kuma. Amma sai ce ala hidatin fi, tare da cewa yana da tsanani, yana da tsafin ra'ayi, in ya rike ra'ayi baya sassauci, da haka yana da kissoshi irin waɗannan masu ban mamaki akan ruko da ra'ayi da sauransu. Yana da gaskiya waɗanda a yakin Tabuka a farkon al'amari bai fita da wuri ba, manzo Allah sai sanar da cikin mutane ina wane saboda yaki ne na bambanci tsakanin munafikai da mu'minai. Manzo Allah yana ta addu'a yana fatan Abu Dharr ya riske shi, bai so ya samu matsala, Allah bai so Abu Dharr ya samu matsala. Can sai aka hango wani yana tafiya a kafa yana dauke da kayan shi a kafa, annabi ya ce kun Abu Dharr, Allah ya sa wannan Abu Dharr yana mutuwa ko sai aka ga shi. Sai annabi ya ki mishi addu'a yana cewa rahimallahu Abu Dharr yamshi wahdahu wa yaishi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yadfunuhu almu'min, Allah ya ji kan Abu Dharr haka zai dinga yawo shi kadai ya rayu shi kadai ya mutu shi kadai, amma mu'mini za su mishi da raiza. To haka ko ya faru shi bayan rigingimin da aka yi ya zaɓi cewa bari ya fita ya koma wa zan gari ya zauna, da yaje can ya zauna ya zo bai lafiya, mata ta ce ka gani ne ya ce karki da mu kin ji gindin abin da manzo Allah ya ce mu sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu tace mai tace mata bayan ina rasu ke aje gawa ta a wajen akan bakin hanya yayin kuwa bayan ya rasu sai ga wasu matafiya sun zo daga aiki sun tawo aiki daga aikin hajji za su koma kasar Kufa sai kuwa shi sai Abdullahi dan Mas'ud sai ta ba su labari ga abin da ya faru suka ji daɗi tukunna yanzu su ma sun samu shi da imani sannan suka mishi jana'iza Abdullahi dan Mas'ud aka ce bayan kwana goma da wannan jana'iza shi ma ya rasu radiyallahu anhu ya mutu shi Abu Bakar bai ba wani bai ban gado na azu a gari ba saboda a cikin aqidarsa shine baka kwana da kudi inda ka gama abin da zaka idan ku haka kwana da kudi to kana cikin wadanda wallazina yaklizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi cewa ranar al-kiyama sai an maka lalas da kudin ka da gashi daga inda gama abin da zai sai sadaka da duka kudin shi gobe ya nemo su sai dan ana bin shi bashi ko wani ya mishi aiki bai biya shi ba amma wai ya ajiye da sunan yayi saving a in ku yarda sai da zai yi to sai je canza su daga zinare da azurfa ya amshi kamar yadda kake kudin takarda fulus da yadda ajiye zinare da azurfa wannan fatawa ce da zaki kware da su akan ta aka dinga rigima da shi a kasar sha zaka abin da ya bari ko aka ce jakai ne guda biyu mata da mangalar su da wasu ɗan awaki haka ɗan kanana iya kaga da bai bari kenan kamar yadda ake da wuce 37 ko 50 baka musu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaunarsa in bai gan shi a waje bai dinga cewa ina yake da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara ya ga ya mutu ya ga mishi ke cewa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abinda nake so wa kai haka manzo Allah ya ga mishi ina so maka abinda nake so wa kai daga cikin falalarsa akwai hadithin al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma aqallatul ghabara wala adallatul khadara min rajulin asdaqa lahdatan min Abi Dharr yace sama bata taba yi wani mutum inuwa ba kasa bata taba daukan wani mutumin da yake Abu Dharr gaskiyar magana wato a wata riwaya manzo Allah ya ce mishi kai ne ɗaya daga cikin waɗanda ba za ka canza ba a yadda na baka haka za ka mutu an waye gari ba akwai sabai da suka ce mishi ya akhi sai ya ce masa anta lasta li bi akhi kai ba dan uwana bane kai ka riga ka canza ka bu duniya ka samu kuɗi kuna fanta ma ku ne manyan yan siyasa wato irin usare da tare aka yi MSS din nan an sha wahala an yi zafin ka addini yanzu kuma wannan ya zama wani babba ya koma dan siyasa ko wani babban attajiri ko wani babban ma'aikacin gwamnati da haka rayuwa ta canza ya ba usancin nan tun a hostel ya bar shi kaga yanzu ga da irin wanda shi kuma har yanzu ustazi ne kinni kaga rayuwarsa zata yi daban ko da kan yace mishi ya akhi sai ce anta lastabi bi akhi kai kai ba dan wara bane kaga da gayyaratka duniya kai duniya ta canza ka wata rana a fadar sayyidina Usman daga sai abin da suke rigima da sayyidina Usman aka zo aka tarar da shi a zonan sayyidina Usman ya hana shi shigowa fada sai sahabi ya shige ce aya na ga wane wana kamar wana ana shigo ce da shigo ne zaka ce mai shigo ya shigo shi ana rabon gado ne na dukiyar wani babban sahabi attajir ana zuwa aka ana cikin rabon gado sai sayyidina Usman sai da gangan sai ya tambayi Ka'ab a wajen yace me zaka ce game da mutumin da ya mutu ya bar dukiya kaza da kaza da kaza mai yawa kana gani ya saba wa Allah sai ce in dai ya fitar da zakka ya fitar da haƙin da ke kan shi na Allah ina ganin babu komai Abu Dharr naja ga dai kisan da ya kwala wannan mutum. Ce wannan fatawa ƙarya ne, san zuciya ne. Ustazi ne bai da wasa. Sai Sayyidina Usman yace ba wanda yake mishi to kaga irin abin da yake mana a nan wajen. Kaga irin zafin kan da yake mana. Shi sa muke cewa zauna a waje. Muke yi daga sharrin sa shi ma yake yi daga namu. Nan bai kama shi ba cewa ai ba haka annabi yace ba. Ai ba haka Qur'ani dinga zan wannan aya. Wannan dine yake kullun zabo da daga ire-iren ta. Allah ubangiji ya kara masa. A wata riwaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Imam At-Tirmidhi sahihiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila tawadi Isa ibn Maryama falyanzur ila Abi Dharr wanda yake so ya ga irin tawadu kankan da kai irin na Isa dan Maryam Al-Masih alaihi salam to ya kalla Abu Dharr kawai in ya ga Abu Dharr ya ga irin shi a cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da isnadi tabbatacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dharr me zaka ce idan aka kore ka daga Madina ce an kore ni sai zar ta kubi mai manzo Allah ya ce aka ga zar ta kubi ce to ya zan yi ce ka tafi kasar Sham can ne a kasar annabawa can ne kasar fitowar
Isa alayhi salam ka je ka zaman ka a ciki. Yace to idan ka je can aka koro ka ya zaka ce sai in dawo Madina. Yace in aka ƙara cewa ka fita daga Madina ya zaka ce a nan kam kuma sai inda da ƙarfi na ya ƙare Annabi ce masa a idan an ce ka fita kai hakuri. Ina so ka riske ni ne a yadda muka rabu. Sai rike wannan wasiyya da ka duk abin da aka ce mishi sai ya hakuri. Da suna rigima da Muawiya, Muawiya ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sayyidina Usman da yace to fa Abu Dharrin fa ya bata mana gari gaba ɗaya mutane ba sa jin magana mu sai tashi. Da haka ya kamata ka dau mataki. Sai aka ce Abu Dharrin ya dawo Madina. Da ya dawo Madina nan ma dai bata san da zani ba. Kullun rigima ya bada fatawa ana kaza kaza kaza. Shikenan daga ƙarshe ne. Daga baya dai aka zo a aka ainihin wato afu da Allah aka shi da kanshi yake shawara cewa ya koma rabza din nan kawai da zama. Al-Imam Adh-Dhahabi ya ci gaba da cewa a cikin sirr al-alamin nubala yake cewa wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dharr ma quwwati Abi Dharr fi badnihi wa shaja'ati ya Abi Dharr inni araka dha'ifa. Duk wancan karfin jikin nashi da karfin ilimin sa da karfin fadan gaskiyar sa da gudun duniyar sa mukalli wannan sun ku jama'a. Amma sai Annabi ya kalli wannan amma sai ya ce mishi kai mutum ne mai rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi kuma ina so maka abin da nake so kaina mene ke nan tsira tsira nake so kaina nake so da tsira la ta'muranna alaihi kar ka sake kai shugabanci akan ku mutum biyu ne wala tuliyanna mala yatimin kar ka saki a baka aje dukiyar maraya. Sai da yi madai ce fa hada mahmulun ala ba'atir ra'i wannan ana fasarawa ne akan cewa manzon Allah ya rubuta cewa sayyidina Abu Dharr yana da raunin tunani ba'atir ra'i duk mutumin da yake da raunin tunani ba zai shiga mutum da ba ko mun gaskiyar sa ko mun gudun duniyar sa ko mun yawan masoyan sa ko mun tunanin sa ko mun ilimin sa ba zai yawa wato ba zai iya taking decisions ba shine raunin tunanin bai da karfin kwakwalwa da karfin tunanin taking decision san da ya dace wanda ya dace ana fice mutum kuma har idan mai zaifin ra'ayi mutumin da yake kai bi daya baya shugabanci shi wanda kawai in yayi nan kamar jirgin kasa ne baya kwana ko mun gani wannan ba zai shugabanci ba da irin wannan ra'ayi ne da shi. Sai Annabi yace sai malam Ibn Al-Imam Ghazali yake cewa fa innahu lawwaliya mala yatim domin Abu Dharr aka bashi aje dukiyar maraya la anfaqahu kullum sai kashe mai zai je take ta dace ne gaba daya fi sabilil khair din da ana neman taimako sai da dukiyar maraya bayar sadaka taimakon wasu marayi za a gyara masallaci wuri na asibiti bai da lafiya ana za a mai abin nan mai sunan shi operation a taimaka zai je dauki kudin maraya bayar an yi ambaliya ruwa ya ci mutane ne zai kudin maraya ya bayar duk abin da yaji ana yi ne ba da kudin maraya kafin ka ankara wala tarakkal yatima fakiran zai mai da wannan maraya talaka kawai shikenan. Fa qad zakarna annahu la yastajizu iddikharan naqadai yace dan mun abu cewa shi abun shi bai halatta ka aje zinariya da azurfa su kwana a gidanka bayan ka gama abin da zaka yi ba wallazi ya ta'amaru alal nas haka nan wanda zai shugabanci akan mutane wallazi ya ta'amaru alal nas duk wanda zai shugabanci ga mutane yuridu an yakuna fihi hulumun wa mudara ana so ya zama yana da hakuri da kuma iya zama da mutane mudara ya iya abin da Hausa ya cewa ya iya fuskar ya iya ya gani ya kauda kai ya iya ya dau mataki wanda ba a tsammaci zai dauka ba ya iya hulɗa da kowa yadda shi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hulɗa da kowa har kowa ya dauka shine mafi kusa da shi shi yasa Amr dan As ya ce ina tsammanin kamar Annabi ya fi so na shi nace mishi ya manzo Allah wa ka fi so yace Abu Bakar sai kuma wa yace sai Aisha ai farko yace Aisha cewa sai kuma a cikin maza fa yace babanta yace sai da Annabi ya kirgafe da mutane goma bai ambace ni ba sannan sai da shiru amma irin fuskar da yake kallo na da ita sai na dauka ya fito na fiye da kowa to wannan shine shugaba kenan. Larabawa suna cewa laysa bi sayyidil qaumi man yahmilu al ahqar ba shugaba bane ga mutane wanda yake da riko a zuciya wanda za mu yi dafin shekara 30 40 10 shekara 5 mako 5 sati 8 bai manta ba yana son sai ya rama sai yayi maganin wani wannan ba shugaba bane ko mun gane ko a gidanka kake wannan ba za ka yi labari ba
tsakanin matanka da ƴaƴanka da ma'aikatan gidanka
ko a office ɗinka ko a ma'aikatanka ba za ka yi labari bidan kana wannan sai ka bata da kowa sai ka zama kana kallo ka kau da kai idan kai aka ma ka hakura sai an taba ka'idar dokan ne ko aikin sa na za su ku kanka to Abu Dharr bai da wannan bai da mudara bai iya fuska biyu ba shi kai fi ɗaya ne da haka ba zai iya shugabancin al'umma ba sai Annabi ya ce mishi kai karba ko mun gane wannan da kyau jama wa Abu Dharr kana fihi hidda shi yana da tsaurin hali fa nasahu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ja mishi kunya kan cewa kai shugabanci da ko bai karba ba da yi wani bai rinsa wadin mukamin da ake tarbawa sahabbai shi bai karba ba sai zauna lafiya to kaga wannan jama'a zai iya mana wato haske akan yadda muke rayuwa yanzu tsabar gaskiya ba ita kadai take sa shugabanci ba tsabar zuhudu gudun duniya ba shi kadai ke sa shugabanci ba tsabar ragin ilimi ba shi kadai ba ne da abubuwa da dama da mu a tunaninmu su ne suke sa mutum ya yi shugabanci a ce ai yana da tsaurin ido zai iya gaya wa kowa magana ai baya jin shakka faɗar magana duk wannan ba shi ba ne hangen ne sannan da ya ce wato kar mutum ya zama da'ifur ra'ayi ya zama sa'ibur ra'ayi wa saqibun nazar zurfin tunani da hangen nesa ya fi kuma muhimmanci a shugabanci da ga sayyidina Abubakar ai shi ramamme ne kuma aka ce shi bai da wannan karfin jiki mutum ne mai yawan kuka ma aka ce aka ce bai da baya iya mallakan hawayensa amma Allah ya mishi zurfin tunani Allah ya mishi kyakkyawan hangen nesa da aka yi rike shugabancin al'ummar musulmai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lafiya daga cikin ayyukan da ya wanda ake ganin su mafiya girma shine hada kan al'ummar musulmai din a lokacin da gaba ɗaya tunani ya warga su ga aka samu wasu ma suka yarda wasu suka ce ma ƙarya ne bai da rai Annabi ya mutu wasu suka ce ba za su ci gaba da bada zakka ba tunda dai wanda suke baya rasu sannan ya iya kuma hararo cewa bari ya sanya Umar bayan shi Umar kuma ya ci gaba da aikin da ake bukata na kafa gwamnatin musulunci kaga ashe abun ba karfin jiki bane ba karfin wato an tayo magana babu lissafi bane ba kuma tsabaragen karfin gudun duniya bane wannan sa da amfanin su suna da ranar su amma shugaba ana bukatan wanda ya iya zama da mutane shi sa Muawiya radiyallahu anhu ya iya shugabanci wanda aka yi mamakin sa ta ce Muawiya zai da gwanin gudun duniya ya ci duniya sa da tsinke zaka iya cewa ma'ana ya sa sutura ta alfarma ya gina gidaje irin na sarakuna ya hau abin hawa na alfarma ya auri kyawawan mata ya yi duk abin da attajirai suke amma kuma shekara 20 da yayi yana mulki ya iya bi da mutane yadda ya kamata kowa ya bi kowa ka ce mishi yayi zai ko kai dan adawa ne za a yi kokari a ga cewa an yi neutralizing adawarka yadda sai dai ka rike ra'ayinka amma ba za ka iya tada wata kai baya ba saboda an maka alheri yau an maka gobe an yi mana ka an yi maka gurgurdan adalcin da ya kamata a yi maka to wannan shine shugaba wanda zai iya shugabancin al'umma domin kuma ɗan adam annasu ma'adi mutane wato wasu taskoki ne na Allah kowa ka gan shi daban ne kuma babu irin shi ba wanda ya kama da ɗayan balantana a ce za a yi musu treatment duka iri ɗaya ma'ana ba kamar kwamfutoci ba ne ko wasu na'urori waɗanda yanzu motoci ne duk wanda aka san model ɗinta da ƙarin tai za a gane me ke damunta tunda in an san irinta kawai abin da ke damunta kenan za a ce kulfun ne kawai a cire a sa wani amma mutane kowa idan yana da matsala iri kaza ta yi sababinta ba irin na ɗayan ba ne na fata mun gane wannan to da haka Abu Dharr a takaice kenan wannan ƙwarai da gaske Allah ubangiji ya ƙara masa yarda da falala babban malami ne cikin sahabbai ya karantar da ilimi mai tsawon mai yawan gaske al-Imam Ibn Sa'd al-Basri ya yi tarjama sa a cikin tabaqat haka a cikin littafin al-Isti'ab na Ibn Abdul Barri da littafin al-Isaba da ta bi sahaba da littafin al-Bidayah wa an-Nihaya na Ibn Kathir da littafin Sir al-Abi Nubala da kuma tarihu Dimashq na Ibn Asakir da wasu kafai waɗanda ba Allah ubangiji ya saka musu alkhairi gaba ɗayan su hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake ce masa karka an shi shugabanci saboda shugabanci amana ce amana kuma dole ka bayar da ita in ba haka ba akwai nadama khizyun shine wato tonan sirri fadiha za a tona asirin mutum wannan ita fadiha malamai suka ce ta takaitu ne akan wanda bai yi abin da ya kamata ita kuma nadama ta gane har wanda ya abin da ya kamata da wanda bai ba duka sai sun yi nadama kamar da aka ce hatta mumini da ya mutu ya cika da imani Allah ka samu a ciki ya kuma tsira tun daga kabari ya tsira ko amma sai yayi nadamar abubuwan da ya na sakarci da bata lokaci da rashin tunani a duniya sai yayi cewa da ina ma da ya kara aikin alkhairi da ya baka daraja to haka wannan ma ko mutum yayi aikin kirki a shugabanci sai da damar shirana da kiyama ma'ana da bai bada mai arziki shine da dama ko sai ya ci dan yaka da yace kuma man akhadha bi haqqi ibnu usaymin al-imam usaymin rahimahullahu yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa akwai mas'aloli guda biyu a nan wajen mas'ala ta farko ita ce akwai abin da ake bukata kafin ka anshi shugabanci shine cancanta sannan kuma akwai abin da ake bukata bayan ka karba da cancanta shine yin abin da ya kamata in biyu ba su hadu ba akwai matsala na farko shine zama kana da qualities din ahlallah sannan kuma ya zama kayita adda addallazi alayhi fiha kuma da Allah yake cewa idza akamtum bainan nasi an takumu bil adl shi ne sai ibnu usaymin ya wani istidlali mai ban sha'awa a nan gashi za mu karanta shi a kasa insha Allah gashi da malai yake cewa qala ibnu usaymin fi sharhihi ta'rikan ala al-hadith fala budda min amrayn babu makawa dole a samu abu guda biyu ai jawari tawalli wilayat akwai abu guda biyu da ake bukata kafin ya halasta ka shugabanci amrun sabiqun wa amrun muqarin abinda zai rigayi an san muqamu da kuma abinda zai zo tare da karban muqamu al-amru sabiqu abinda zai riga muqamu huwa an ya'khudha bi haqqiha ka karba bisa cancanta bi haythu yakunu ahlan laha wato ya zama ka cancanta din wasani al-muqarin wanda yake zuwa tare da muqamu an yu'addi ma awjaba Allahu alayhi fiha ka cika abin da Allah ya daura maka akai fa man lam yakun ahlan wanda bai cancanta ba fa la yajidu lahu an yatawallaha bai halasta ya hau ya karba ba hatta law uridat alayhi ko da an yi masa tayyibi halasta ya karba ba wa man kana ahlan wanda ko ya cancanta din ma walakin khafa an la ya'dila amma yaji tsoro fa innahu aidan la yajuzu lahu an yatawallaha shi ma bai halasta wanda ko da ya san zai iya amma yana jin tsoron cewa ba zai iya yin abin da ya kamata ba shi ba bai halasta ba saboda mene sai ce li anna Allah ta'ala qala fil adli bayna nisa kuma Allah ya faɗa game da adalci tsakanin matan aure yace wa huwa duna zalika wanda kuma yana kasa da adalci tsakanin al'umma gaba daya Allah yace fa in khiftum Allah ta'adilu fawahi in ka ji tsoron adalci ba ka aure ɗaya kawai tare da cewa duk namiji Allah ya halasta mishi auren mace fiye da ɗaya amma Allah yace ba za ka yadda cewa ka aure ɗaya to wannan kenan ina kuma ga in ba za ka yi adalci ga dukkan al'umma ba kaga bai kamata ka yi shugabanci ba tayi asai Allah shi to bayan da haka wannan kuma yana nuni inji malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah yake da saukin hali wajen karantawa kaga cikin natsuwa ya ga mai abin da yake shine dai bayan yace kai za ka yi shugabanci lalle ma wannan ka zan kana kai za ka yi kaza cikin natsuwa ya ce mishi ina so maka abin da nake so kaina kar ka yi shugabanci ba tare da ya mishi masifa ko fitina ko ya ce mishi batacce ne ko mai son duniya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da karantawa ta natsuwa kamar yadda hadisi mabambanta Imam Muslim ya fitar da hadisi na Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu wanda tace cikin sahabbai ya daga cikin da suka musulunta daga baya baya yace da naje na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace a bani dukiya aka bani gobe na koma aka kara mun gobe na koma aka kara mun sai manzo Allah ya wanda sai ya ce kaga wannan dukiya a yace to dadin ta a duniya wanda ya karbe ta da haƙƙinta zai samu alheri wanda ya karbe ta ba da haƙƙinta ba hisabi ne kawai akan sa ka daina neman duniya baka san abin da zaka yi ta manzo Allah ya mishi nasiha mai raka jiki yace to nagode ya rasulullah in Allah ne daga yau ba zan ƙara roƙon wani abu abin kowa ba da aka ce dai da igiya ko bulalar da yake dukan dokin sa in ta fadi bai ce wani don Allah bai komo ne sai dai saukai dauko da kanshi za a zo a raba dukiya na fayya sai na baka ne bashi ya ce shi baya su sayyidina umar har zuwa yake na cewa jama'a ku shida na ba shi haƙin shaki karba na rasa da yira haƙi wannan hisab yana rike da waccan nasiha da manzo Allah ya mishi cikin nutsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen iya karantawa sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wasallam dangane da nadama din nan Imam an-Nawawi yake cewa a cikin sharhinsa na Muslim yace hadha aslun azimun fi sinabil wilayati wannan hujja ce mai girma wajen gujema karban shugabanci wala siyama liman kana fihi da'a musamman ga mutumin da yake da rauni a tare da shi yace ya ci gaba da cewa a can gaba wa in kana ahalan laha wa adalatiha fa ajruhu adilu idan ku mutun ya cancanta sannan yayi adalci a cikin to ladansa mai yawa ne bi annahu min as-sab'ati alladhina yuzilluhu Allah to mun ji da mutai daga cikin mutane bakwai din nan da Allah ya ce zai sa su cikin inuwa na ɗayan su shine al-imamu al-adil da kuma hadisin al-muqtisuna ala al-muqsituna ala manabira min nuri wanda yake cikin sahih muslim wancan yana cikin bukhari da muslim na hadisin sab'atun yuzilluhu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu yace daga cikin su akwai al-imamu al-adil haka dai malamai suka yi ta fitar da fa'idoji da hikimomi da ke cikin wannan hadisi al-muhim mu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya yi runi zuwa ga nauyin da ke kan amanar da za a baka ta rike mukami da nauyin da ke kan wanda ke aikin raba mukamin shine shugaba na gaba da malam yace warawa al-bukhari fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafin sa as-sahih daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duqiatil amanatu fantadhir as-sa'a qila ya rasulullah wa ma ida'atuha qala idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duqiatil amanatu idan aka yi watsi da amana aka ci mutuncin amana fantadhir as-sa'a to gajira al-kiyama kawai take biye da wannan lokaci kila sai aka tambaye shi aka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ida'atuha to menene cin mutuncin amana din qala idza wusida al-amru ila ghairi ahli yace idan kaga an mika al'amari ga waɗanda ba su ne suka cancance shi ba wusida asali daga al-wisada jinginawa wato daga al'amari ya jingina dan bisa al'ada sarakuna ana yi musu kaman wasu fulallika ko matashi na alfarma suna kishingida a kai nuni zuwa ga cika da isa da mulki to idan kaga wannan yanayi ya kai ga mutanen da ba su suka cancanta ba wanda suke rike da mukamai da shugabanci sababu na addini ne ko na siyasa ko na mulki ne ko na menene ya zama ba waɗanda suka cancanta ba ne wannan lokaci ne na alamar kiyama ta kusa wannan hadisi ya zo a lafazin da ke wani wuri da cewa idza usnida idan aka jingina ki al-imam al-bukhari kame da aka ambata nan ya fitar da wannan hadisi a cikin babin da ya kawo a cikin kitabul ilm tun farkon littafin shi ya ce babu raf'il amana da kuma can a cikin kitabul riqaq ya ambace shi al-amru da aka ambata anan cewa idza usida al-amru idan aka miƙa al-amali malamai suka ce ya dauki dukkan jinsin al'amari sawun addini khalifanci shugabanci alƙalanci jagoranci limancin sallah limancin ko menene da za a ce wannan shine shugaban mutane jagoran su mai wakiltar su mai yin abu a madadin su mai daukan dawainiyar rayuwar su wanda shine wakilin su a gaba ko shi ke shiga gaba su kuma su biyo shi wannan ya zama an daura shi ba da cancanta ba inda daga cikin alamar tashin alkiyama yana daga cikin fiqhin da Imam Bukhari ya nuna a wannan hadisi kuma da malamai suka fada cewa da ya fitar da shi a cikin kitabul ilm da yake cewa babu mansu ila ilman wa huwa mushtaghil fi hadithihi fa atamma alhaditha thumma ajaba as-sa'ila ya fitar da shi a nan shi babun da ke bayani akan wanda aka mishi tambaya akan wani abu na ilimi alhalin shi kuma yana shagaltuwa da wani abu sai bai amsa tambayar ba ya ci gaba da abin da yake sai daga baya amsa tare da cewa asali abin da yake so gagara maka tambaya matsayinka na masani ka amsa karka shigarka karka ki amsawa akan kari ya zama akwai bukata ta gaggawa zuwa ga wannan ilimin ko kuma ka koye ilimi ko ka manta to amma in kana cikin yin wani abu wanda yake muhimmi zaka yi jinkirtawa har ka samu zarafi da zaka yi haka daga cikin laba'if din cewa ai a watan mika al'amari zuwa ga wanda ba su cancanta ba zai faru ne a lokacin da jahilci ya rinjaye ne, yadda lokacin da gaugawa wawayen gari suka rinjaye masu hankali, lokacin da masu hankali ma wasu za su dinga jin tsoron faɗan ilimusu saboda fasar da za musu, lokacin da al'amari wawaye ne ke yanke shi, kamar yadda muke a yanzu misali, yanzu kowane mutum yana da ƙura'a, kuma ƙura'a shi nan muhimmanci ta ɗaya da ƙura'a kowa, da wanda ke da ilimi da wanda bai da shi, da wanda ke da hankali da wanda bai da shi, da natsatse da birkitacce, da mace da namiji, da wanda ya shekaru ya san rayuwa, da wanda ya balagajiya, da wanda ya san abin da ya kamata da wanda bai san abin da bai kamata ba, da ɗan shaye-shaye da wanda bai taɓa sanin mai da ke shan wani abu na samari ba, da malami da jahi da ustazu da ɗan dauri da mai hijabi da karuwa, kowa ƙura'a ɗaya, kowa ƙura'a shi ɗaya, kaga an daidaita matsayin mutanen da ba ɗaya suke ba. Alhalin a ka'ida kuma manzo Allah cewa yi anzilun nasa manazilahu, ku ba kowa matsayinsa, waɗannan mutanen da samu bisa misali suka zo wuri ba zai yi a basu matsayi guda ba, in suka zo masallaci, in suka zo gun jana'iza, suka zo gun walima, suka zo gun wani taro, duk da suka zo matsayinsu ba ɗaya ba ne, amma Allah ya jefa ƙura'a ba da ɗaya ne. Hasali ma idan wanda ya fi ka iya hayaniya zai iya takuma akwati ya gudu da shi, to ya fi ka muhimmanci kai ustad wanda kawai za ka jefa kana yi kana azkaru, mata suna waɗuwa kana dada baya kana subhanallah subhanallah kana kawai da kai, baka so ka cakuɗi su a cikin layi. To dan haka sai ya zama wannan lokacin da jahilci ya galabaici ilimi kenan, shine latifa da yasa Bukhari ya kawo shi a wajen, wato shi kan hadisi yana da ma'anar alaƙa shi da ilimi. Sannan kuma nuni zuwa ga cewa wa annal ilma ma dama qa'iman fa in fa fil amri fusha, matukar al'amari na al'umma musulmi zama ana gudanar da shi bisa ilimi, to ba za su taba tabewa gaba ɗaya ba, ko sun samu matsala za su tsira. Kai ba musulmi ba, duk wata al'umma ta rike ilimi ta rike a wani kambu wanda ba za a galabace ta ba. Da haka kaga in ka bi tarihin al'ummomi na da na yanzu za ka ga ilimi shi ke ɗaga su. Yanzu America ƙasa ce irin tamu ta gargiza, ta ƙasa wadda aka musu mulkin mallaka, wanda aka haɗa gurare da dama aka bari su ƙasa ɗaya aka musu mulkin mallaka, amma da suka rike ilimi je da suka kai Japan, ilimi suka rike su je da suka kai ji China, ji India, Singapore, duk wata ƙasa da kaji tana yin wani abu na a zo a gani sai ga menene sinadarinta na farko shine ilimi. South Africa da suke ta koran baƙaƙe suna kashe su a Afirka nan, babu wanda ya kai hidima mai ilimi, wataƙila sai dai ko Egypt. Da haka su ne ƙasashe guda biyu da Egypt da South Africa wanda suke kan gaba a cikin ƙasashen Afirka misali, saboda riƙo da ilimi. Kuma kalla kaga ko da ɗaiɗaiwa mutane ne ka gwada da wanda ya riƙo da salon ilimi da wanda bai riƙo da shi ba, sai kaga bambanci a rayuwarsu, hatta a cikin wannan rudanin da muke ciki nan, kowane irin ilimi ne daban, sawun ilimi ne na rayuwa ko na addini ko na sana'a, da wanda yake yin abin shi akan ilimi da wanda yake yin shi haka a ci barkatai ba ɗaya za su zama ba. Alaysa alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, ba su taɓa zama ɗaya ba. Da haka wannan yana nuni zuwa ga muhimmanci na yanayi wato ilimi, da kuma cewa ana an san ilimi ne a gurin manya wanda suke sun cancanta aka ba musu. Da gaskiya dukkan da suke ƙara fito da wannan matsala fili ta magana akan muhimmancin amana, akwai hadisi shahararre na Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, wanda Huzaifa yake ba da labarin cewa da na kai yace na annabi ya gaya min abu guda biyu, na ga ɗayan su ban ga ɗaya ba. Ya gaya min cewa amana za ta shiga cikin zukatan mutane har awaye gari ba sa jin tsoron hulɗa da junansu, kowa na hulɗa da kowa baya jin tsoro. Yace idan kai musulmi ne imanin gari sa ka rike amana, idan kai ba musulmi bane wakilin garin ku wanda ke a sanka kariya a so idan kai hayanci. Yace to na ga wannan. Yace annabi yace sai a kwanta bacci a tashi sai a cire amana daga cikin zuciyar mutane, sai ya zama abinda zai saura a cikinta na amana. Manzo Allah ya kwatance yace bai wuce gwargwadon kataka gawayi da kafarka ya marmashe ba, abinda zai saura a wurin idan ka ɗaga kafarka, to kamar gwargwadon abinda zai saura kenan a cikin zukatan mutane na amana. Yace sai a sake kwanciya bacci, sai a waye gari, sai ya zama wannan ragowa ma an cire shi gaba ɗaya, babu amana a cikin zukatan mutane. Sai ce sai mutane su waye gari suna yin mu'amala tsakaninsu, walaysa bainahum aminu, babu amintacce tsakaninsu, kowa zai iya yin hakinci da rashin gaskiya. yace to a lokacin ne zaka ji ana cewa a gari ka za a koni mai amana ana tsammana a gari ka za a koni mai amana yace ga za a kai ma ƙarshe zaka ji ana cewa wani yana da hankali wani ya san ya kamata wani yana da kwazo wajen neman na kanshi ai wani mutumin kirki ne yace walaysa fi qalbihi misqala dharratin min iman ina cikin su musulmi wani hadisi da bala'in hadari jama'a mutumin da za a gan shi kamar nake ya san ya kamata ya tsaya yana abin da ya dace yi amma kuma babu bai da imani a wuce shi ko kaɗan shi ma kawai saboda a garin makafi ne da ido ɗaya sarki ne a sa'ad da kowa bai da amana shi ne za a waye gari idan wani aka bar wasu kaya a keke napep ɗinsa in ya mayar sai a ta labarin shi a ce ai yana da kirki ya yi amana idan wani ya je airport ma'aikaci ne wasu al'adai suka manta kayansu ya kai musu sai a ta ziga shi ana ƙara mashi makami saboda babu irin shi wannan abun fa is normal normal ne ba wani abu ne da a zo a gani ba amma tun da an rasa wanda zai yi to ya zama abin mamaki shi ne irin halin muke cikin duk na san kowan mu ne yana jin wannan labarin duk nan da ya faru sai kaga ana ta labarin a ce ai ga wasu mata daga Katsina sun je Kano za su yi siyayya aure sun tafi da kuɗi kimanin miliyan 2 sun shiga keke nafe shikenan ba su sayar da aka yi ba suka bar shi a cikin keke nafe dan keke nafe yana ta yawo sai dai tashi aiki kawai sai ya ga kaya shikenan to Allah ya sa shi kuma mai kirki ne ya dinga tunanin suwaye fasinjan nan ya ta yawo yana ragaita shine fage shine dawalo shine ina da yana da su can Allah ya taimake shi ya gansu ya ce ga kudin su kuma su ta murna su kuma Katsina su bada labari a je a dauko dangi da ƴan uwa a zo a mai goma ta arziki saboda wannan abu ne zaka tafi irin wannan kana sauraron radio mai suna shi da ake kowane gauta ta inda ranka wane ne da kan magoni zaka tafi irin wannan labarin dai dai wa haka ana ta kakkara musu gishiri haka wannan abun fenomenal ne kuma a ce ne an waye gari kowa ana sa ran zai karya kaga ba sai an bada labarin cewa ai mutanen dare yanzu sun karya ba tun da ma karyawa is normal thing to amma saboda an samu karancin wannan kabiya ta amana shine ya zama labari yawa sai dan sanaya dan miliyan 6 a bayin bin nan airport ya mayar wani ya tsinci miliyan 3 a kasuwa ya mayar wani an zo sai ya shagon shi an manta jakan ya mai musu da kayan su wani an yi mutuwa an ba shi ajiya ba a san da ita ba ya dawo da ita wannan kaga shi ne labarin da ake ji saboda ya zama gari amma labarin an yi sata an yi barna ba ya zama ba sai an faɗa ba dan shi ne normal to da sai a waye gari jama'a duk mutumin da ake tsammanin zai iya rike wani mukami sai ku ba shi sai kasa sai frustrated ɗin ku ya ba ku haushi a yi nadama a ce maka ba shi ba saboda babu amana ne a cikin dukkan mutane haka za a yi tamani ji Allah ya sa mu ci gaba da imani malam ya ci gaba da cewa bari mu bashahin na kada ji cikin mai sani ko a cikin wani hadisi jama'a haɗa yau wanda hadisi ne tabbatacce manzo Allah sai sanin ke cewa innaman nasu kal ibil mi'a la tajidu fiha rahila yace mutane sukan za su waye gari kaman garken raƙumi guda 100 a cikin sa amma za ka rasa kwaya ɗaya da za ka iya daukan kaya wato ga tarin yuyu amma duka babu wanda zai wani amfanin arziki haka annabi ya ce za a waye gari kamar da kuma Allah yake cewa lakin akrar nas la ya'lamu la yashkuru la yatadhakkaru la yatafakkaru da sunan da yawa irin wannan su da haka wannan shine sunnar da Allah ya tsara wannan rayuwa jama'a cewa za a yi tafiya abubuwa suna ƙara rikicewa suna lalacewa amma kai ke kokari ka tsaya akan abin da yake shine daidai shine sunna shine addini shine karantarwa ta gaskiya shine tarbiya wa qad ajma al muslimuna ala معنى هذا فإن وصي اليتيم وناذر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصله فالأصلح كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مال اليتيم وكذا أجمع المسلمون مسلمين قبل سنين إجماعي على معنى هذا أدسى أبن ليكي لون معنى شيء ودولني أريك أمانا مسلمين إجماعي كما قال fa inna wasiyyal yatim wanda aka ba shi rukun maraya mutum zai mutu sai ba da rukun maraya sai ya ce wani ka kula mun da shi wa nadhiral waqfi da mai kula da waqfi waqfi shine mutum ya bar wata dukiya tun yana rayuwa ya ce wannan na bar wa Allah na dakatar da ita daga kaiwa ga wani da kyauta ko da gado shine waqfi kamar masallaci ko rijiya ko library ko littafanka ko wani abu makamanta ko wata gona kamar da safai suka dade suna yi da mutanen da da mutanen yanzu ma da suna yi Allah ya gafarta malamin Malam Albani shine ya wakafa makarantar sa wannan tarabi salafiya a nan gare da ire-iren su da ake a wurare da dama ko ina akwai mutane masu alheri masu irin wannan to sai ya ce wani da kula ban da shi wakilin rajuli wakilin rajuli kimani da kuma wanda zaka rada shi ka sashi akan dukiyarka ka bude masa shago ko ka sashi kan wani kasuwanci ko shine akawu mai akanta ko mai karban kudade kana da mashina ko mata da suke sinke kana da yanzu ta ce wa da kananta shine wakilin wannan dukiyar alayhi an yatasarrafa lahu bil asli fal asli wajibi ne akan kake da aka nada ka tabbatar kana yin abin da yafi cancanta kamar yadda yafi cancanta abin da zaka samu riba abin da yafi dacewa abin da yafi kyau shi zaka yi kamar inda dukiyarka ce ya zaka yi game da maraya din game da wakati din game da wakilci kaga dai shi wasiyi na maraya wanda zaka kula da shi bayan mutuwar mahaifinsa ko kuma waliyin wato maraya bi shar'i shine kanin mahaifinsa ko wani makamancin sa wanda dama waliyin sa ne a shar'ance sannan ko kuma nadir wakili sannan ko kuma wakili wanda kana rayi zaka ce je maka ya kula maka da dukiya ko iyalanka bayan kai tafiya ko wani aiki da kake yi kace kula maka da shi kana gini sai kace to ware tunda ni bana zama a gari ka dinga kulawa da abin da ma'aikatan suke to kaga kamar zaka yi ne kamar naka ne idan filinka ne site din kake gina zaka yi zaka bari a tsuce ka zaka bari a su abu mara kyau zaka bari kana ji kana gani ayi almudahana wajen saka abin nan siminti ko wajen jan katanga kuma kamar ta kaga ba zaka yi ba zaka kai ma dole kai mishi irin wannan abin da ya kamata kai akan naka haka ko zaka yi wannan marayan kamar inda danka ne na cikin kake masa tarbiya wannan shine abin da musulmi suke ijma'i akai kuma da Allah yake cewa wala taqrabu malal yatim illa bi allati hiya ahsan kada kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake al ahsan bai ce bin hasan ba sai da abin da yake mafi kyau a wani wurin Allah yake cewa hatta idza balaga ashiddahu wa awfu bil ahdi illa hada kana masuda har sai ya girma an bashi dukiyar sa kuma ku cika alƙawarin da kuka dauka alƙawari abin tambaya ne ranar alkiyama a cikin suratul an'am Allah yake cewa wa taqrabu malal yatim illa bil ladhi ahsanu hatta yabluga hatta idza balaga ashiddahu wa awfu al kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dil wa law kana dha qurba wa bi ahdi llahi awfu zalikum wasaqu bi a cikin wasiyyi da Allah ya yi a cikin suratul an'am ko yake cewa kar ku kusanci dukiyar maraya sai abin da yake mafi kyau sannan ku cika har sai ya girma ya karbi kayan sa sannan ku cika ma'auri ku cika da alƙawari kar ku daura Allah ya ce ba mu daura mutum abu sai wanda muka tabbata zai iya in za ku magana Allah ya ce ku faɗi gaskiya ko da akan ba kusancin ku ne idan ku dauki alƙawarin Allah ku cika Allah ya ce zalikum wasaqu bihi allakum tadhakkaruna wannan shine abin da Allah ya jamu kunne akai ku dinga tuna Allah ku da Allah ya shauka da waɗannan ayoyi sai kowa ya guji dukiyar maraya ba wanda yake taba kowa yana ji tsoro sai mutum ya mutu ya ba yaya sai arsan da ya kula duke su kowa yana cewa ba ruwa na ni wallahi bazan iya ba bazan iya ba wannan irin hukunci da aka bari ya da tsanani akai shine Allah ya shakar da waisa annaka ali ne tama qul islahum lahum khair suna tambayan ka game da marayu kace yi musu abu mai kyau shine alkhairi wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu almufsida min almuslih walau sha Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim Allah yace mutane ya tambaye ka game da marayu sai mutun ya abashi maraya sai ya kitaba dukiyar maraya ya bata ta lalace saboda ya tsoron kai ya taba samu matsala sai marayin ya zama daga baya ya cuci sai Allah yace a ku yi musu abin da yake islahi amma idan kun yi cuɗe ɗeni ya da su to ku musu kyautayi ma'ana babu laifi a ɗauki dukiyar maraya a sa a cikin kasuwanci amma a kula da ita da za a kula da taka yadda kasancewa za ka iya cin riba shi ma ya iya cin riba yadda kuma akwai yiwuwar ka yi asara shi ma a ɗauka akwai yiwuwar asara ba tare da san rai ko kuma sakaci ba wannan to shi ne ya zama islahi kenan to daga nan sai mutane suka waye gari suna iya mu'amalantar dukiyar marayu da gwargwadon abin da ya sauka al-Imam al-Tabari ya tada hadisai akan haka shi da Abu Dawud da Tirmidhi. A taƙaice wannan yana bayani ne akan nuni zuwa ga ijma'in al'ummar musulmai akan cewa wajibi ne a kyautatawa abin da aka nada kan ruku akan shi na wani. Koda na mutum ɗaya ne, ballantana kuma a ce na dukkanin al'umma, malaya kwaya ɗaya, ko wanda kake mishi wakilci guda ɗaya, ko wanda kake mishi kulawa da abinsa, ko abin nan a wato wakali. To kalla kaga al'umma dukkanta, kai da kake shugaba a cikin ta akwai marayin da ba kwaya ɗaya bane, kuma alhakinka na kanshi, alhakin shi na kanka. Akwai wakafin, akwai wakilcin da mutane suka ce je kai mana shugabanci, wakilcin su kake. Don haka in ya zama an ja kunne akan maraya kwaya ɗaya ko biyu, jan kunnen ya kamata ku tsanani akan mutane da yawa. Shi yasa muka ji cewa Umar dan Abdul Aziz yake cewa Sulaiman ibnu Abdul Malik, waɗannan taron mutane da ke taron aikin hajji gaba ɗayan su al'ummarka ne, ranar alkiyama kuma su ne abokan husubarka. Kai imajinin mutane suke taro a aikin hajji, miliyoyin mutane ne jama'a a irin yanzu. Ko kuma kalla kaga ko da masallacin juma'a gobe a ce duka mutanen masallacin suna bin kawashi, ya za ka yi? A ce a sai sallar a ga masallacin juma'a a tsare ka, a ce duk sai an kasance na abin da ka mallaka an fitar da basu sukan da suke bin ka, ko mun gudu da sai sun kare sai ka tashi hugun ba a hu, za ka tashi baka da kusi. Amin. Malam ya ci gaba da cewa wadhalika li'anna al-wali ra'in 'ala an-nas, saboda shi shugaba mai kiwo ne akan mutane. Bi manzilati ra'il ghanami, kamar da mai kiwon dabbobi yake, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, kamar da manzo Allah yake cewa kullukum ra'in, dukkaninku masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kuma dukkaninku za a tambaye ku akan abun kiwon ku. Fal imamu allazi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, shugaba da yake shugabanci akan mutane mai kiwo ne akan su, kuma za a tambaye shi game da su. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mace mai kiwo ce a gidan mijinta, wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, za a tambaye ta game da mutanen gidanta. Wal waladu ra'in fi mali abi, yaro mai kiwo ne akan dukiyar ubansa da aka danka masa, uban yace je kai kaza akai misali, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, kuma za a tambaye shi akai. Wal abdu ra'in fi mali sayyidi, bawa mai aiki a cikin dukiyar mai gidansa, kamar yana masa noma ko kiwo, ko kai da kake tuka mota wani, ko babur din a taba, ko keke nafe, ko kake zama a shagonsa, ko yake aikenka, ko kai ne sakatare a ofishinsa, ko kai ne karamin lauya shi ko shi ne babban lauya a can baku, duk wannan yana iya daukan hukuncin wanda yake karkashin wani. Mas'ulun 'an ra'iyati, za kuma a tambaye ka akai. Ala nabi ce ku tsaya ku ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kai duka ku masu kiwo ne, mu kowa sai an tambaye shi. Hatta kai da baka da kowa, baka da komai, kolo kana kiwon kanka, kuma sai an tambaye ka akan kanka, akan tunaninka da zuciyarka da gaɓoɓinka. Wa yawma yushra adaa'u llahi ila an-nari fa hum yuzawun, hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun, da ainihin fata, aka ce fata nan fa al-aura, da ainihin wato idanunsu abinda suka gani, da kunninsu abinda suka jiye musu, duka sai an tambaye shi, za su shaida akan cewa an yi kaza. Da haka hatta kai da baka da shugabancin kowa, baka da mata, baka da ɗa, baka aikin kashin kowa, zaka ce a ni wannan ba da naki ba, har da kai. Shi yasa yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Wannan hadisi shi ma malamai sun mishi sharhohi da yawa da yawa jama'a, saboda muhimmin hadisi ya daga cikin hadisi wanda suke ainihin wato wanda suke jawabul karim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana nuni zuwa ga farlancin cewa na farko farilla ne akan shugaba mai rangume ma al'ummarsa, kamar yadda yake wajibi farilla akan mai kiwo ya rangume akan dabbobin da yake kiwo da su, ya tabbatar ya kai sai da su samu abinci da ruwa da inuwa, da zai ba su wahala ba, abin da yake kula da shi kenan. Haka yana nuni zuwa ga cewa shi ne kiwo, an amince da shi, ba za a baka kiwo ba sai an amince da kai, ba za a ce ka daga kiwon dabbobi sai an amince da kai, kuma ana so ne a ga gyaruwarsu, amma kullum suna ci gaba, suna ƙaruwa, suna ƙara ƙiba, suna ƙara nono da madara, shi ne haka ake so a ga shugaba al'umma ka kullu suna ƙara habaka suna ƙara ci gaba suna samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata zuci da komai shine alama kana kiyon sai da ya kamata al'imamu tun daga babba shugaba gaba daya har zuwa mafi karancin shugaba kamar kace imamu a unguwa ko imamu masallaci ko shugaban wata kungiya ko karan adashi duk wannan shugabanci duk wani karamin shugabanci da wani babba da aka baka wajibi ne ka kula da shi shari'a ta yi magana akan shi cewa ka kula da haƙoƙin Allah da haƙoƙin al'umma a cikin shi haka nan mace a gidanta ta kula da mutanen gidanta ta ba su abinci a san da ya kamata ta ba su abu mai kyau da ya kamata su ta kula da wurin kwanciyar su tun daga mai gidan da ƴaƴan da sauran waɗanda suke zaune a gidan kai hatta yaro jindiri da take baiwa nono yana da haƙƙi akan ta ba shi nono san da yake bukata shi za daga cikin azabar kabari da ake yi wa mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya tambayi waɗannan mala'iku suka kai shi a cikin wani lafazi aka ce yaga wasu mata ana ta kama mamunan su ana tabbacewa da wata wuka mai kama da zarto yace waɗannan su waye aka ce waɗannan su ne mata waɗanda suke hana ƴaƴan su masu shan nono nono a san da ya kamata su sha yaron na kuka da shi ba za ta bayar ba Al-Shaykh Al-Albani rahmatullahi alayhi yayin da yake cewa wannan kuma yana nuni zuwa ga haramcin abinda yanzu ake azamanance mata wanda ba su so nonon su ya zube su dinga siyan madara suna ba yara wasu ba za su sai su ba yace to wannan nuni zuwa ga haramcin haka shi ma ne da gaskiyar riaya da da Allah ya baki jinjiri nonon nan ba siya ba ta tsara ki shirin mai fulan ba za ka ci ba shi ya shaye koshi duk sanda yake so ko mun dare ko a ina ne da yayi kuka ba shi ya sha kawai ki cika mishi shekarun shi guda biyu din haka duk wanda yake gidan tun daga almazi da ƴaƴan bora da ƴaƴan mowa da marayu da baki duka karkashin shugabancin kina yake uwar gida idan wani ya samu matsala Allah ya tallake akan shi haka shugabanci na ainihin wato sauran wurare wannan al-Imam Tibi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa shi shugaba ba ana neman a sa shugaba ne dan kanshi ba a dan al'umma ne idan ba zai kula da al'umma ba sai dai kanshi ya iya yi wa kanshi shiri ne ko bai kamata ya shugabanci ba wanda shi yake so kawai ya fanta ma shi za yana daga cikin kuskuren da muke zama idan mutum ya yi shugabanci a je a yi ta mishi murna ana ziga shi da shi da ƴan uwanshi da iyayenshi ana ganin wai sun samu shi ma sai ya dauka to shi kenan abinda ya kamata ya shiga kawai ya samu ya barza ne ba dan ba ana sa shi ne dan kanshi ba dan mutane ake sa shi sannan malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan nuni zuwa ga cewa shugaba abin tuhuma ne akan gazawa al'ummar shi idan al'ummar shi ba su kai ga inda ya kamata su kai ba to gazawa shi ce kuma abin tuhuma ne akai tuhuma tana koma zuwa gare shi domin idan aka ba mutum kiwo aka je aka dawo ba su koshi ba shi za a tambaya a ce ya aka yi dabbobin da ba su koshi ba ba su za a tambaya ba dabbobin da haka a lahira duk wanda ya yi shugabanci shi za a tambaya ya aka yi mutanen zamanin ka suka ji yunwa ko suka ji tsoro ko suka samu wani tasgaro ya aka yi aka cutar da su ya aka yi fetur ya yi tsada ya aka yi ba ba su albashi akan kai ya aka albashin su baya isa me yasa ka ce a kulle musu boda me yasa ka bari ana kashe su duk kai za ka tambaya ga shugaba da ka duka yake shugabanci sun za ta mishi gaba da wannan me yasa ka hana su abinci me yasa ka hana su zama a gaban su me yasa ba su samu kaza me yasa asibiti su babu magunguna a zamanin ka ya kai shugaba wane da kai gwamna a wuri kaza ko ciyaman ko shugaban kasa a kasa kaza ko kai shugaban hukuma kaza me yasa wannan hukuma ba ta yin abin da ya kamata kai za ka tambaya kuma sai ka yi jawabi haka makami ne matukar hadari ba abin nema bane zama wanda kuma duk ya dau ya hau to abin a tausaya mushi Allah bin jishi to ina ganin saboda tsare lokaci sai mu saurara Allah sai Allah ya kuma darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallama ma min ra'in yastarihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa ghashul laha illa harrama Allah alaihi ra'iyatan janna rawahu muslim fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم